Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Litini 16 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ashatu Sule da sauran abokan aiki daga garin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. To a babin rahotanninmu za a ji cewa gwamnatocin arewacin Najeriya na shirin kwato mafulani baktalolin su da gandun kiwon su daga wato da aka mayar gonaki.
Sai kaga ana ta zargin Fulani da sauransu. Duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi, to mu kokari duka mu dawo da su.
Bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan kasancewar sojojin kasashen yamma a sassan nahiyar Afirka. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5-6-5-5. Akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takaice. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka ga labaran. Yayin da ake shirye-shiryen tsige shi a wannan makon, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ni yau Litinin yana ta jefa maganganu ga 'yan majalisar dokoki na ɓangaren 'yan jam'iyyar Democrats wanda ke zargin shi da manyan laifuka da suka shafi ƙasa, yayin da majalisar wakilai mai cike da 'yan Democrats waɗanda ke ƙoƙarin tsige shi a jibi Laraba. Shugaba Trump ya yaɗa sharhin da masu goyon bayan shi 'yan Republican suka yi a shafin shi na Twitter game da zargin da ake masa da cewa tozar shi ne. Trump, shugaban ƙasar Amurka na 45, shi ne zai zama shugaban Amurka na uku da za a tsige shi a shekara 243 na tarihin Amurka, duk da cewa shirin tsige shin da majalisar dattawa mai cike da 'yan jam'iyyar Republicans a zaman da za ta yi a watan gobe ba mai yiwuwa ba ne. Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu labarin wani umarni da ya nemi a rage dakarun ƙasar da ke Afghanistan ba. Hakan har yanzu ɗari bisa ɗari alkawarin haɗin gwiwa da ke tsakaninsu da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan daren daɗam. Ko da yake hukumomin Afghanistan sun tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar, kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniya da ɓangarorin biyu suka ƙulla ne. A ranar Asabar ne kafofin yaɗa labaran Amurka suka ba da rahoton cewa gwamnatin Trump na shirin ba da sanarwar janye kimanin dakarunta 4,000 daga Afghanistan cikin wannan makon. A yau Litinin ne hukumomin sun suka buƙaci Amurka da ta gyara kuskuren da ta yi na korar wasu jami'anta daga ƙasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen sun Geng Shuang ya ce zargin da Amurka ta yi wa jami'an ya saba da gaskiyar abin da ya faru, yana mai cewa akwai buƙatar da ke akwai na ganin Amurka ta kare hakkokin jami'an diplomasiya. Geng ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da tambayar da suka yi masa akan wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa wanda ke nuni da cewa Amurka ta kori wasu jami'an sun su biyu cikin sirri bayan da suka kuskure wani sansanin sojar ƙasar da ke jihar Virginia yayin da suke tuki. Rahoton ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin mutanen wanda jami'in tattara bayanan sirri ne ya ce bai fahimci umarnin da ke wallafe a jikin allo da ke wurin ba ne, wanda ya nemi masu ababen hawa da su juya. Sai dai Amurka ta yi watsi da wannan bayani, inda ta ce sun je leƙen asiri ne a sansanin sojin nata. Kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi a Delhi, babban birnin India, wata zanga-zanga nuna kin jinin wani kudirin doka na zama dan kasa ta koma tashin hankali bayan da 'yan sanda suka kutsa harabar wata jami'a kuma suka bade dalibai da ke zanga-zangar da barkunan tsohuwa. Daliban jami'ar Jami'a Maliya Islamiyya sun ce 'yan sandan sun yi ta harba musu barkunan tsohuwa ne a cikin ɗakin karatu na library kuma suka dirkawa dalibai na jaki da kulle kofofi bisa kuma rufe kofofin jami'ar. Kimanin dalibai 12 ne a yanzu haka suke kwanciya a asibitin Delhi. Sai dai mataimakin commissioner ɗan sandan birnin Chimoy Biswal ya dora laifin hakan akan dalibai da suka shirya zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara da zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, mu ji inda aka kwana game da kujerin gwamnatocin arewacin Najeriya na kwato ma makiyaya burtaloli da gandun kiwonsu da wasu manya suka mayar gonakinsu. Nasiru Adamu Ilikaya, gare ka.
Bayan sake fasalin muradin gwamnatin Najeriya na tsugunar da makiyaya ta hanyar ware musu gandun daji da ya samu karbuwa yawancin jihohin arewacin Najeriya, alamu na nuna wasu gwamnatocin arewan za su kwato filayen da wasu masu hannu da shuni suka mamaye a dazuka da adacin burtalin shanu ne ko gandun kiwon dabbobi ne. Tuni hakan ma ya fito daga gwamnan Zamfara Bello Matawalle, inda ya ba da umarnin karbe wasu daga filayen. Tsohon gwamnan Neja Babangida Aliyu ya ce ya zama mai muhimmanci a dawo da burtalin shanu na asali don tallafawa zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Masu satan shanu da dai batattu sai ka gane ta zargin Fulani da sauransu. Duk da inda makiyaya yake da kuma hanyoyinsu da suke bi, to mu kokari duka mu dawo da su. Fulanin da ke son su zauna, mu tabbata cewa a musu abubuwa. Kaman ga misali, saniya ta Afrika ta Kudu tana iya baka bokiti biyu na madara a rana guda. Sai ka ga namu ba zai wuce kila kwarya ko kwano guda ba. Sai mun dinga hada su da irin waɗannan don mu ma mu inganta shanun ƙasar namu.
Kungiyar Fulani makiyaya mai yatta Allah ta bakin shugabanta Muhammadu Kiruwa ta ce Fulanin kan tsinci kansu ne a mawuyacin yanayi, yasa su kan samu sabani da jama'a, amma ba wai sun fi karfin dokokin Najeriya bane.
Kuma mu ba kungiya bace ta neman tashin hankali ko ta haddasa tashin hankali. Kuma mu ba kungiya bace mai goyon bayan boye mai laihi. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci, na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Balle wani wanda ke bana wanda nake shugabanci kanshi.
Babban manomi kuma makiyayi Isa Tafi da Mafindi ya ce lamarin kiwo ya wuce na Fulani kadai.
In an ce masu kiwo ba ana nufin ba Fulata ne kawai ba, a'a, duk kabila na Afirka suna da dabbobin da suke kiwo, shanu ma suna ciki, har Tibi suna da shanu, har Ibo suna da shanu. Don haka kuma in an ce ayi wannan kiwo daga akuya har zuwa rago, za a iya shirye yadda za a sa su girma su bada nama da kuma nono da kuma fata wanda zai sa a kafa masana'antu iri-iri.
A kalla dai makiyayin da ke cewa tarihi hatta fadar gwamnatin Najeriya kan burtalin shanu take sun natsa daga fito na fito da makiyaya da ya fita azara a arewa ta tsakiyar Najeriya, har ya sa gwamnatin jihar Benue ta hana kiwo a fili. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madubu a gaida kuma Nasiru. An jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka. Kafin nan a ɗan ji wannan.
Come on, Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar akwai wani malami daga Zamfara, wake kallayi a Zamfara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Almaya Ubaka aikin yaro dan ga hukumar Mura.
To Almaya, muna jinka.
Are ki yanzu kuna rena, ina so da Allah ya ji sarawa kai.
Na'am.
Yanzu na gure da wannan shi yasa.
Wato maudu'in shine wato kokarin da gwamnatocin arewacin Najeriya ke yi na koko dai kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka. Kana jin mu?
Ina jin ka.
Yawwa, kasancewa, menene ra'ayinka game da kasancewar sojojin yammacin duniya a nahiyar Afirka?
To, kasancewa su a nahiyar Afirka abin da muke gudun murai a yanzu an kuma ma kasa gaba ɗaya ta Afirka tsaro. A domin cewa muna ganin irin yadda ta'addanci ke faruwa a Najeriya da kuma wasu ƙasashe.
To, mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Niger. Wake kallaye a jihar Niger?
Ibrahim.
To,
Ibrahim da wanke guda a garin Maigode a Kimba.
To, Malam Ibrahim, muna sauraron ka. Wato, kamar yadda ka ji maudu'in shine kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka, menene ra'ayinka game da wannan al'amarin?
To, gaskiya ra'ayina da ainihin
To da alamar layinka ya katse. To, har yanzu dai muna Niger din. Wake kallaye a jihar Niger har ila yau?
Nafi'u S Matawalla ne daga karamar hukumar Munya.
To, Malam Nafi'u, menene ra'ayinka game da kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka saboda yaƙi da ta'addanci?
To, wannan ai ba wani abu bane mai wahala, saboda gida bai koshi ba za a kai waje ba. Munan jihar Niger gashi abu ya biya da memu nan 'yan sace-sacen mutanen nan duka, ba iya Niger ba kadai, gaba ɗaya duka Najeriya. Ko ina mutane suna fargaba, babu zaman lafiya, ana ɗauke mana mutane. Kwanakin bayan nan Turawa aka kama, amma ana ba da wanga su aka ce a sake su. Amma munan har namu an ɗauka, ba a samu wani kokwarin mataki da aka ɗauka ba. Aka karbo, sai dai Allah ya taimake shi da addu'an talakawa ya kubutar da shi.
To, mun gode da ra'ayinka. Bari mu kaɗa Taraba. Wake kallaye a Taraba?
Ina magana da Sule Jero Manu, karamar hukumar gasol a jihar Taraba.
To, Malam Sule, muna jinka.
To, ni sojojin yammaci dai ni ban ga amfani su ba a Afirka gaba daya. Sun zama tankaryen amore.
Me yasa?
Yanzu duk manyan makaman nan da suke zuwa duniya, sai a ce daga Faransa ko daga Amerika ko daga Ingila ko daga Jamus, kuma su ce za su taimake mu. To, duk taimakon da suke ce za su yi nan wata ƙasa suka cire daga matsalolin da take ciki, ni ban ga ko ɗaya ba, saboda haka ba su da wani amfani.
To, baka ganin da a ce muna da kayan yaƙi da ba mu gayyace su ba, kuma da mun iya kawar da matsalolin?
To, ai, kayan yaƙin su suke sayarwa abokan adawarmu wanda ya fi na gwamnatocin Afirka ɗin, sannan su ce za su taimake mu, ko ba haka ba ne? Sai na amfanin su.
To, mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Kaduna garin gwamna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam na Kaduna ko? Muna jinka daga Kaduna.
Ragu mai manja da kanwa da wakan lere.
To, muna jinka Kaduna kenan, amma kaɗan nisanci rediyonka, in ba haka ba layinka zai katse.
Bana kusa da rediyo, bana kusa da rediyo.
To, layinka ba kyau sosai, amma kaɗan ɗaga murya, ci gaba.
To, a gaskiyar magana, wannan sojojin zuwa da sunan bai da wani amfani, da su zo da su, kuma su ba mu kayan aiki, su nuna ma sojojinmu, komai za su yi.
amma su ne zo da kansu kaga nan gaba sojojin mu ba su da inda za su yi mana maganin wannan matsalolin kenan sai dai su kenan an kuma su tafi za su bar mu da wane saboda haka ne su ba mu kayan aiki irin wanda sai mun sai fa sai amma da kai suke sayar mu Afirka amma sai su zo su yi
to kana ra'ayin su zo su taimaka ma sojojin mu su dan kokoya musu wasu dabaru kamar yadda akasari abinda suka ce ke kawo su kenan
wa kware ko su zo su koya musu su ba su kayan aikin su tafi su bar su amma ba su yi yakin ba
to mun
yakin da su ba mana kasan ne
to
zo na mana
to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mu jihar Niger wake kan laye a Niger
sashen wasu assalamu alaikum sashen wasu na Amurka suna Bala ne wacce hula daga Oshishi ya Niger ke tarayyar Nigeria
to malam Bala muna jinka
to a gaskiya sojojin kasashen duniya a Afirka ba su iya da wani amfani saboda sun yi shekara goma suna nan suke suna taya mu yaƙi da ta'addanci to mu har yanzu ba mu ga wani alfanu ba a kullum gari jiya da yau to kaga ku gara kwashe su an da su taimake mu da makamai su koya ma sojojin mu yadda za su yi aikin su kuhu da su saboda sojojin mu su suka sani ya ƙasar mu take ya za su tankare su to amma ka kawo din sojojin duniya ka zuwa ƙasar mu sai na za su hada da su saboda haka wannan zuwa su Afirka zai da wani amfani a fatan zaku tashi lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi na kaima wato yau maudu'in shine kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka saboda yaƙi da ta'addanci menene ra'ayinku kuna ganin akwai fa'ida ko akasin haka to bari mu je mu sakkwaton Sheikh Wake kan laye a Sokoto.
Usman na Usman ke ina buga makata ko kusa kullum ina son in samu kudi ban samu sa'a ba sai
to ka same mu menene ra'ayinka malam Usmana
ina na da dai da wani da suka magana so
to malam Usman mun gode da ra'ayinka ko da ike layinka ba kiyo amma mun fahimci abin da kake cewa bari mu koma Kaduna garin gwamna wake kan laye a Kaduna
ka almasi garba barka da dare
barka da warhaka
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
sauraka ɗan ci gari to muna jin ra'ayinka wake me ke tafi da kai
ai yau ai matsalolin da na samu na farko dai ka ga radio ta nayi in ka biyo na ka saka ma abun kunya ne a gare
ni lalle kan kai abun kunya
maudu'in ne ban fahimci
wato
yawa
ra'ayoyinku muke son mu ji game da kasancewar sojojin yammacin duniya a sassan nahiyar Afirka menene fa'idar haka ko akasin haka
to gaskiya al'amari idan muka dauki irin wannan batutuwa da yake faruwa dangane da sojojin nahiyar Afirka a yammacin Turai gaskiya ni na gani ya kamata a ce suna mun na Afirka sai su magance matsalolin da ke damun mu ba a ce a dauka kuma kai su san wani guri ba idan aka kai kamar an yi irin abin da Malam Bahaushe cewa ino jiginya na nesa kasha nan a gama tirenin can kuma ga matsaloli suna damun mu a nan Arewa Afirka kuma ya kasance an ya dauka su san wani guri kaga abin da bai dace ba kenan ka har mace garba ne muka fata har kai ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to mun gode Alhaji Musa daga Kaduna bari mu je mu Kebbi wake kan laye a Kebbi
Muhammad Bilamin mijin yau ne
to malam
Bilamin
to muna jin ka malam Bilamin
a gaskiya ana ra'ayin gaskiya bana goyon bayan kawo sojojin yammacin duniya a Afrika saboda
ci gaba
na diba kamar irin abin da ya faru a Afghanistan da Pakistan Afghanistan da Iraq ba wani ci gaba har yanzu ba su da zaman lafiya
sannan kuma wato ma'ana waɗanda kamar aka girke su a jamhuriyar Niger da wasu sassa na nahiyar Afirka don su yaƙi ta'addanci kana ganin ba su da amfani kenan
ba su da wani amfani ni ana ganin ba su da wani amfani saboda waɗannan mutanen na san ba ra'ayin mu suke ba na san tura ba su da ra'ayi da musulunci da musulmai to waɗannan ƙasashen musulmai ne gaba ɗan su Mali din da Niger da kuma
to mun gode da ra'ayinka daga Kebbi kuma bari mu je mu kogi ko wake kala a kogi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
a da zuwa na Umar Dreba JB daga Amfa
To kadan daga murya kuma kadan nisance don kan baka bala'in ka zai katse bai da karfi sosai kadan nesa muna jin ka.
Yawa to maududi na dai yawa kan wannan gaskiya wannan sojoji na tare kawai su ba mu guri.
Za mu iya da ƴan ta'adda me isa to tun da farko ma aka gayyace su inda za mu iya.
Cikin ko Allah ya yi za mu iya amma su zama sun nan ba su da wani amfani ba mu ji amfani ba ga amfanin su ba gaskiya.
Kana ganin gwamnatocin arewacin koko nahiyar Afirka za su yarda da wannan ra'ayi naka?
To ni dai ra'ayi na kenan.
Mun gode sosai. Bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Sun kalmashi Garba barka da lashari'a.
Barka Murtala.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka dai.
To a kalmashi ni ina ga wani salon mulkin mallaka ne gaskiya su turawan yammasta ya zagayo Afirka duba da su ma kila suna fama da matsalan tattalin arziki amma in ba haka ba me zai hana tunda su suke kera makaman nan to me zai hana ma su zo Afirka suna kafa kamfanonin kera makaman gaba ɗaya kawai ka gani za mu fi jin daɗi amma ya kamata ne su yi ba sojojin mu su kai su can yanda suke kera makaman su koya musu salon yaƙi kuma ko da sun zo dajijjikan mu ba kamar yanayin su bane yanayin dajijjikan mu na Afirka waye tunkurai da Sahara da sauransu yaƙin nan yankin mu daban ka ga su can daban ya kamata su dinga ɗaukar sojojin mu ne suna kai su samu jami'oyin su suna koya musu a rubuce kawai shikenan shawaran da muke badawa kenan a tashi lafiya.
Murtala baka ganin kamata iya a ce sojojin sun zo sun gani kiri-kiri su ce musu ga inda za ku yi ga yadda za ku yi in suka ga ramuka da tsaunuka da waye-waye na Afirka su
iya. Ta almashi kanta manta ka kwanai wasu shekara ɗaya zuwa biyu ne ko ku bayana a Nijar sojojin Amurka wajen bakwai da aka ja kai musu hali kaga su ma suna shan wahala ne ka gane su sojojin na Turawa tunda ba su san kan Afirka ba suna shan wahala su rasa rayukansu to me zai ana kawai su ɗauki sojojin namu su horar da su kawai sai su turo.
To mun gode Murtala daga Kaduna bari mu je Kano Dabo.
Salamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Alhaji Ibrahim ka almasi Garba barka da aiki.
Barka da warhaka.
Yauwa mai magana Dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya.
Kuna jin ka Dan Juma.
Yauwa to ni a ra'ayina gaskiya wannan zuwan sojoji to ba za mu ce ba ma san shi ba wanda in dai dalilin za mu samu zaman lafiya a nahiyar Afirka. To muna maraba da zuwan su in dai ko ba za mu samu zaman lafiya ba a nahiyar Afirka to Allah ka warga ga wannan zuwan nasu don su ban mu a yadda muke mai ta roƙon Allah Allah in dai zuwan su zai zama mana alkhairi Allah ya kawo su lafiya ya mai da su lafiya Alhaji Ibrahim ka almasi Garba ka huta lafiya.
Kai ma ka huta lafiya muna fatan kowannen ku zai huta lafiya kuma mun gode muku wannan ku da ya bada gudunmawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zakarun gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai Champions League a turance wato Liverpool ta Ingila za ta fafata ne da kungiyar Atletico Madrid da ke kasar Spain a zagayen 16 na gasar ta bana a jadawalin fafatawar da aka tsara a yau Litinin. Manchester City za ta yi karon battar karfe da Real Madrid. Chelsea za ta kara da Bayern Munich yayin da daya kasar Ingila wato Tottenham za ta kece reni da RB Leipzig ta kasar Jamus. Barcelona ta kasar Spain ko za ta hadu da Napoli ta kasar Italia. PSG ta kasar Faransa za ta fafata da Borussia Dortmund sai kuma Juventus da Lyon yayin da kuma za a rarrabe tsakanin Atalanta da Valencia. Za a fafata wasannin farko na matakin ne a ranakun 18 da 19 da 25 da kuma 26 ga watan Fabrairu yayin da kuma za a buga wasanni na biyu a ranakun 10 da 11 da 17 da kuma 18 ga watan Maris. Kasar China ta maida martani akan kalaman da dan wasan kungiyar Arsenal wato Mesut Ozil yayi akan yadda yace ana musgunawa wasu tsirarun musulmai a kasar. A shafin sa na Twitter, Ozil ya soki lamirin kasar ta China da kuma shirin da sauran musulman duniya suka yi akan yadda ake cin zarafin musulmai yan kabilar Uyghur. To sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Geng Shuang ya ce dan wasan yayi aiki ne da rahotannin ƙarya da ake yayatawa akan lamarin inda kuma ya gayyaci Ozil da ya ziyarci yankin na Xinjiang mai cin gashin kansa domin ganewa idan sa gaskiyar lamari. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa kimanin mutane miliyan ɗaya mafi akasari musulmai 'yan ƙabilar Uyghur ake tsare da su a manyan gidajen yarin ƙasar ba tare da an gurfanar da su a gaban kotu ba. A fagen dambe kuwa an kai Colby Covington a asibiti da karariyar haɓa bayan da Kamaru Usman ya doke shi a fafatawar da suka yi a ranar Asabar. Covington ya jima yana takalan fada da Usman ɗan asalin Najeriya, inda ya ta jefa masa kalamai masu zafi kafin gwabzawar taso. Usman ya sami galaba ne a zagaye na biyar na damben, inda ya ci gaba da rike kambinsa. A lokaci guda kuma ya rufe bakin Covington da babatunsa aƙalla na ɗan lokaci. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To, a gaida Murtala, ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Yayin da ake shirye-shiryen tsige shi a makon nan, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ni yau Litinin yana ta jefa maganganu ga 'yan majalisar dokoki na ɓangaren 'yan jam'iyyar Democrats waɗanda ke zargin sa da manyan laifuka da suka shafi ƙasa. Yayin da majalisar wakilai mai cike da 'yan Democrats waɗanda ke ƙoƙarin tsige shi a jibi Laraba, shugaba Trump ya yaɗa sharhin da magoya bayansa 'yan jam'iyyar Republican suka yi a shafin shi na Twitter game da zargin da ake masa da cewa tozarci ne. Trump, shugaban ƙasar Amurka na 45, shi ne zai zama shugaban Amurka na uku da za a tsige shi. Hukumomin sojin Amurka a yau Litinin sun sanar da muryar Amurka cewa ba su samu wani labari da ake neman a rage dakarun ƙasar da ke Afghanistan ba, kana har yanzu 100% alkawarin haɗin gwiwa da ke tsakaninsu da hukumomin Afghanistan na tabbatar da tsaro na nan da nan. Ko da yake hukumomin Afghanistan su tabbatar wa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban dakarunta daga ƙasar, kuma sun dage kan cewa wannan mataki da za a ɗauka sakamakon yarjejeniya da ɓangarorin biyu suka ƙulla ne.
Tuma saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobin safe ku dosu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tusile wadda ta karanto mana labaran duniya, da Julie Davis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Jonas Kumin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe.